الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد
صلى الله عليه وسلم
وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام
يو أصابت شابير رمضان هجرة تدبودة درهود الأربعين هشدة يدا تيدا شابير غوتان أكو شكرة تدبودة شرين دبير زام شغبا دا تفسير سورة الشورى دا آية تبقي إن شاء الله shi wannan karatun Allah madaukaki yana tuna mana makoma biyu ne na dan adam a kiyama ana tunatar da mu makoma biyu na dan adam a ranar tashin kiyama Allah madaukaki ya ce wa kadhalika auhayna
wa kadhalika auhayna القرآن العربي لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير
الله مدوكك يشوى كذلك wato misal zalikal ihadi kamar wancan wahayi da aka yi ma annabawa magabata auhayna ilayka kayma irin haka muka yi wahayi gare ka Allah yana magana ne da annabi Muhammad Allah yana magana da annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce mar wahayin da muka yi maka irin wahayin da muka yi kafin zuwan ka ne nan ma dai kaga ana ga annabi ba shine farko ba Allah ya aiko wasu manzanni kafin shi Allah ya yi wahayi ga wasu manzanni irin wahayin da ya masa to shine yace auhayna ilayka qur'anan arabiyya muka yi maka wahayi wato muka yi wahayin abin karatu na larabci gare ka shine alqur'ani Allah ya yi wahayin alqur'ani ga annabi Muhammad me yasa ya bashi alqur'ani sai ya bayyana dalili yace litunzira ummal qura domin kai gargadi ga uwar alqaryu wa man haulaha da garuruwan da suke kewaye da ita Allah ya ba mu annabi alqur'ani don me don annabi yayi gargadi ga mutanen da suke zama a uwar alqaryu idan aka ce uwar alqaryu sai aka ce wa man haulaha da mutanen da ke zama a kewayen uwar alqaryu kaga ya zama jami'ul ardi kenan annabi Muhammad ya isar da alqur'ani ga duniya gaba ɗayan ta. Wannan aya take nuna dalilin saukar da alqur'ani ga annabi sallallahu alaihi wasallam saboda a samu gargadi. Gargadi gawa mutanen da ke zama a ummul qura cewa akwai azaba mai tsanani in lam yu'minu in basu imani ba. Saboda haka duk wanda bai imani da alqur'ani ba to alqur'ani yana tabbatar masa azaba tana jira sa a kiyama. Wannan shine wuri na farko da Allah ya kira Makka da suna ummul qura. Haka nan a suratul an'am aya ta 92 inda Allah tabaraka ta'ala yake cewa wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun, ga wannan littafi mun saukar da shi mai albarka, musaddiqul ladhi bayna yadayhi, mai gaskanta littafan da suka zo kafin shi. Kaga wancan ayan sai ta fassara wannan da aka ce kazalika auhayna ilayka kazalika, saboda alqur'ani yana gaskanta wadancan sai zama wahayi iri ɗaya ne. Allah ya saukar da alqur'ani yace walitunzira ummal qura wa man hawlaha, nan ma a suratul an'am aya ta 92. Kaga da wannan aya ta 7 ta suratul shura da kuma wancan aya ta 92 ta suratul an'am duk suna tabbatar da Makka tana da sunan ummul qura. Sai Allah ya ce walladhina yu'minuna bil akhirati yu'minuna bihi wa hum ala salatihim yuhafizun. Me yasa aka kira Makka uwar alqaryu? Wannan zaka ga bayanin sa littafin tafsiri daban-daban. Duk littafin tafsiri sun yi kokarin bayani akai. Misali al-Imam Fakhruddin Ar-Razi a tafsirin sa Tafsirul Kabir yana juz'i na 8 shafin 129 al-Imam Ar-Razi yace summiyat bi hadha al-ism, abinda yasa Allah ya kira Makka uwar alqaryu, li'annaha aslu kulli bilda balda, saboda duk wani gari a duniya asalin sa Makka ne. Duk wani gari a duniya asalin sa Makka ne. Wa minha duhiyatil ard, lokacin da Allah ya halicci duniya, lokacin da Allah zai halicci kasa, bigiran da ya fara yi shine bigiran garin Makka. Saboda haka sai da aka tsara Makka, daga jikin Makka aka fitar da kowane gari. Sai ce saboda haka yasa in ka dubi kalmar da Allah ya kira Makka uwar alqaryu, ai za ka iya ganewa. Wa li hadha al-ma'na yuzaru dhalika al-mawdi'u, saboda haka yasa da gabas da yamma da kudu da arewa za ka ga mutane na ziyaran wannan gari. Min jami'i nawahil ardi, daga dukkan sassan duniya, gabas da yamma, kudu da arewa, duk inda musulmi yake yana so ya je garin Makka. Me yasa? Saboda ita ce uwar alqaryu. To wannan bayanin al-Imam Ar-Razi. To kuma akwai malamin da ake kiran sa Abubakar bin Zaid al-Jura'i, ya rasu a hijira ta 883 kamar shekara 563 da suka wuce, Allah ya mishi rahama. Yana da littafi da ake kira Tuhfatur Raki'i was-Sajidi bi Ahkamil Masajidi, ya rubuta littafin ne game da masallatai. In ka dubi shafin 134 ya bayyana dalilin da yasa aka kira Makka uwar alqaryu, tunda Allah ya faɗa sau biyu a cikin alqur'ani kuma Makka ce. Yace wa fi tasmiyatiha bidhalika arba'atu aqwali, an samu fahimta ta kai kashi hudu dalilin da yasa Allah ya kira Makka uwar alqaryu. Na ɗaya, li'anna al-ard duhiyat min tahtiha, kamar yadda al-Imam Ar-Razi ya faɗa a tafsirin sa. To asali ma wannan fassarar Abdullah ibn Abbas ce, yace wannan fassarar ta Abdullah ibn Abbas ce sahabin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaga sahabi ne yace Makka ita ce asalin biranen duniya. Abin nufi sai da Allah ya fitar da bigiran Makka, sannan aka tsara doron ƙasa, duk wani gari ma aka yi mishi nashi gurbi. Wannan da ɗaya, waye faɗi wannan? Abdullahi ibn Abbas. To kaga fahimtar sahabi kuwa fahimta ce mai girma. Na biyu, li'annaha a'zamul qura, ana cewa saboda ita ce alƙarya mafi girma. Mafi girma, don idan ka ɗauki wani gari ka ce wannan garin ya fi girma, za ka samu a wani lokaci ne, wani lokaci kuma an fi shi. to amma ka dauki maka tunda aka halicci duniya Makka nan har zuwa yau saboda ka koda a wani lokaci girman ta bai kai sauran birane ba har yanzu dai ita ce Ummul Qura saboda ko ka in wani birnin ya fita da fadi to kuma ta fishi da dadewa da shekaru to na uku waqila li anna fiha baitullah me yasa aka kira ta uwar alqariyu sai aka ce saboda akwai dakin Allah nan akwai dakin Allah to bisa al'ada innal malika wa baladahu muqaddaman ala jami'il amakin bisa al'ada inda shugaban kasa yake zaune to nan ne babban birnin kasa wannan al'ada ce ta mutane wallahi masalul a'da idan aka ce Allah aka kira Makka da akwai dakin Allah sai kaga ko babu wani kuma birni a duniya da za a ce yana da girma tunda mahallicin duniyar gaba daya ya kira dakin da yake Makka dakin sa wani gari ne kuma za a rinjayar da shi akan garin da ya zamanto akwai dakin Allah shine malamin yace saboda haka yasa wannan yasa ake gabatarwa ala jami'il amakin wa summiya umman li anna al umma muqaddama ana kiranta uwar alqariyu saboda ai uwa tana gaba da kowa kamar yadda Allah ya faɗa in aka ce ma Makka uwar alqariyu sai babu wanda yace yake gaba da uwa to sannan sai yace wa qila li anna ha qiblatun kuma in kalura saboda Makka ita ce alqibla ta ummu ha jami'ul umma duk inda musulmi yake idan zai yi sallah sai ya fuskanci Makka kaga ta zama uwar alqariyu wannan yasa zaka iya fahimtar dalilin da yasa Allah ya kira ta da wannan wa qila li anna ahlal qura yarji'una ilaiha fi ad-din wa ad-dunya ya dinga kirgawa wallahi a littafin sai da ya kirga sunan Makka guda 61 sunayen Makka sai da ya kirga guda 61 a wannan littafin Allah ya mishi rahama to ba shi kadai bane kusan duk wani malami da ya rubuta littafi akan tarihin Makka saboda akwai littafai da aka rubuta a tarihi akhbaru Makka akhbaru Makka akhbaru Makka kuma da wannan sunan sannan kamar misali akwai Muhammad bin Yusuf As-Salihi yana da littafin Subulul Huda war Rashadi wannan ana samun sa kuma magana da ya kawo sai zaman to iri ɗaya da na wancan malami zaka gansha mutalla na farko shafin 95 haka nan al-Imam Nawawi al-Kafin al-Majmu yana daga cikin daddun malamai da suka yi magana game da sunayen Makka yace wala yura fil bilad baldatun aksara asma'in min Makkah wal Madina malamai a musulunci ba sa ganin akwai garin da sunayensa suka yi yawa fiye da Makka da Madina babu wani gari a duniya wanda zaka samu yana da sunaye da yawa wanda yawa su ya kai na Makka da Madina ba a gani sai ce me likaunihima ashrafa al-ardi saboda ai duk duniya babu wuri mai daraja da wuce guda biyun nan Makka saboda dakin Allah Madina saboda kabarin manzon Allah don haka yasa Makka da Madina suna da sunaye da yawa ce falahuma asma'un kasira wa qad qalu kasratu al-asma'i kuma ai malamai sun faɗa ta inda ake gane darajan abu ta yawan sunan shi kasratu al-asma'i tadullu ala sharafi musamma yawan suna yana nuna darajar mai suna don haka yasa in ka dubi sunayen manzon Allah suna da yawa saboda me manzon Allah ya fi kowa daraja in ka dubi Allah subhanahu wataala yana da sunaye da yawa ai babu kamar Allah to idan ka dubi alqur'ani yana da sunaye da yawa so duk abin da aka ce maka yana da sunaye da yawa to zaka samu yana da daraja mai girma to don haka yasa Makka da Madina suka fi kowane birni yawan suna kuma a cikin alqur'ani kawai zaka ce ne sai da Imam Nawawi ya ciro sunaye guda 16 inda yake kirgawa a kitabul majmu haka nan akwai Muhammad bin Abdullah Zarkashi Al-Imam Zarkashi yana da kitabu I'lamis Sajidi kitabu I'lamis Sajidi akwai babi da yayi babun fi zikiri asma'i makkata yana shafi na 78 shi kuma sai da ya kirga sunaye guda 31 sannan akwai malamin da ake kira al-Imam Muhammad bin Hassan al-Fasi mai littafin tarihin Makka al-Aqdus Samin fi tarihi al-Balad al-Amin nan ma in ka duba zaka gani to Allah dai abinda ya faɗa mana a wannan aya shine ya saukar da al-Qur'ani yayi wahayinsa ga Annabi Muhammad saboda manzon Allah yayi mene yayi gargadi ga mutanen Makka da biranen da suke kewaye da Makka kaga kenan wannan aya tana daga cikin ayoyi da suke tabbatar da manzancin Annabi Muhammad ga duniya gaba ɗayanta wato Annabi Allah bai bashi don Larabawa ba yace ummul qura wa man haulaha kaga ya nuna cewar duk duniya kenan an saukar da alqur'ani ga Annabi Muhammad saboda yayi gargadi yace watunzira yawmal jam'i kuma kai gargadi game da ranan haduwa ranan taro la raiba fihi babu ko kwanto game da zuwan wannan rana fariqun fil jannati wani sashi zai shiga aljanna wa fariqun fis sa'ir wani sashi kuma wuta zashi Allah ka tare mu kaga kenan an saukar da alqur'ani saboda me saboda tuna mana makomar mu ta ranar tashin kiyama to wannan shine abin da Allah yake karantarwa a nan ya saukar da alqur'ani domin a tunatar da dan adam makoma biyu dake gaban sa babu na uku guda biyu ne ko dai mutun ya dawwama aljanna ko kuma mutun ya dawwama gidan wuta kaga akwai abin tsoro to ya samu hadisai wannan suka ƙara faɗaɗa bayanin wannan ayar kamar misali hadisin Abu Sa'id al-Khudri Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa yu'ta bil mauti bayan ƴan aljanna sun shiga aljanna ƴan wuta sun shiga wuta Allah ya tsare ku za a kawo mutuwa ka hay'ati kabashin amlaha Annabi yace yanda kaga suran rago mai launin baki da fari wato Allah zai mai da mutuwa ta koma sura ta rago idan aka zo da ita fayunadi munadin sai a ji wani mai kira yana kira ya ahlal jannati ya ku yan aljanna fa yashra ibuna dan Allah yace sai kaga suna ta lekowa yamuduna anaqahum wa yarfa'una ru'usahum bin nadari suna leko kawunan su suna dago kai waye mai kira wannan ya nuna shi idan kana cikin aljanna zaka iya ganin wajenta zaka iya gani babu wanda ya san tsarin aljanna sai Allah to amma dai bayanin da Annabi yake mana yake tabbatar da za a kira ƴan aljanna kuma za su ji kira fa yaqulu sai yace hal ta'rifuna hadha ko kun gane wannan sai ya nuna wannan ragon wani ne ba mamaki wani mala'ika Allah zai sai wannan aiki za a mai da mutuwa ta koma sura ta rago sai wannan mala'ikan ya kira ƴan aljanna idan sun leko kaga ƴan aljanna za a fara kira sai a tambaye su ko kun gane wannan za su ce na'am ƙwarai ko hazal mauta ai wannan mutuwa ce ba wanda bai dandana ba duk mun sani wa kulluhum qad ra'ahu haka manzon Allah ya faɗa manzon Allah ya ce ai kowa dukkansu ƴan aljanna sun ga mutuwa summa yunadi ya ahlan nar to sannan sai shi wannan mala'ikan ya kira ƴan wuta ya ku ƴan wuta fa yashra'ibuna sai su leko wa yanzuruna suna kallo wannan shi ya nuna maka kenan a wutan ma ƴan wuta suna samun damar lekawa waje fa yaqulu sai wannan mala'ikan yace hal ta'rifuna haza kun san wannan kuwa fa yaquluna na'am za su ce kware mun sani haza al mautu ai wannan ita ce mutuwa sai Annabi ya ce wa kulluhum qad ra'ahu dukkan su kowa ya ganta shi ne sai manzo Allah ya ce fa yuzbahu sai wannan mala'ika ya kwantar da ragon sai ya yanka kaga an yanka mutuwa kenan to mutuwar da ita ke raba ka da rai an yanka ta saboda haka sai ya ce bayan ya gama yankawa ya ahlal jannati ya ku ƴan aljanna khuludun fala mautun dawwama ce ba mutuwa ai mutuwar kun ga na yanka ta yanzu ya ahlan nari ya ku ƴan wuta khuludun fala mautun dawwama ci babu mutuwa to sai manzon Allah ya karanta ayata 39 ta suratul maryam wa anzirhum yawmal hasrati kai musu gargadi game da ranan nadama kisubi al'amru lokacin da aka gama hukunta al'amura وهم في غفلة الحالية وسنا cikin gafala وهم لا يؤمنون الحالية yanzu sun ki su imani wato akwai ranan nadama ranar da Allah yake hukunta al'amari wannan shine abinda ake tsoro ga dan adam hadisin yana sahih muslim babu nari yadkhuluha ad-dabbarun hadisi na 2849 yana sahih bukhari inda al-imam bukhari yake fassara ita wannan aya ta suratu yake cewa سورة مريم وأنذرهم يوم الحسرة الإمام البخاري يا مسباب إلى فسارة حديثنا دبوه دا دريهدو دا همسن دا أخو وانا حديث رواية أبو سعيد الخدري كنا أقويكم رواية عبد الله بن عمر شما صحابي مزان الله النبي صلى الله عليه وسلم رواية عبد الله بن عمر مزان الله يتشي يدخل أهل الجنة الجنة يعني الجنة راس شقاء الجنة الله كسامه وأهل النار النار يعني راس شقاء الله كسامه حكى النبي فدا النبي يقول يعني الجنة شقاء الجنة يعني راس شقاء تسيئة ثم يقوم مؤذن بينهم سيأساموان ميشيلا wanda zai yi sanarwa a tsakanin wuta da aljanna ya ahlan nari la mauta kaga shi kuma riwaya ta Abdullah bin Umar da ƴan wuta aka fara ya ku ƴan wuta babu fa mutuwa daga yau sannan yace ya ahlal jannati la mauta khuludun ya ku ƴan aljanna babu mutuwa da wamace kul wannan riwaya ta Abdullah bin Umar tana sahih Bukhari kuma tana sahih Muslim Al-Imam Bukhari ya kawo ababin da yake magana mutum 70,000 wadanda za su shiga aljanna babu hisabi shine hadisi na 6178 yana sahih Muslim Al-Imam Muslim ya jera shi da hadisin Abu Sa'id al-Khudri shine a hadisin Abdullah bin Umar aka samu ƙari da manzon Allah yake cewa idan aka yi haka dan zaka ce to me zai sa me hikimar hakan ba shakka akwai hikima idan aka ce an yanka mutuwa to sai manzo Allah ce fa yazadu ahli aljannati farahan dan aljanna za su ƙara farin ciki murna saboda in kana tunanin ka shiga ni'ima ba mamaki wani tunanin yazo akan cewa akwai ranar da za a kore ka koko zaka mutu domin mutuwa tana raba ka da dadi ai to amma sai gashi mutuwar babu ita kuma babu ranar fita kaga ni'imar kenan mutum zai dawoma a cikin ta sai manzo Allah ya ce wa yazadu ahlun nari khawfan husnan ila husnihim sai ɗan wuta su ƙara bakin ciki akan bakin cikin da suke tare da shi to wannan hadisin wallahi akwai mutane waɗanda ke kokarin raddi a kansa ba kuma tun yanzu ba tun zamanin farko yake an samu wato an samu wasu aqidu waɗanda suke inkarin abin da ya saba mu tunaninsu saboda haka yasa Ibn Qayyim jawziya a littafin Hadil Arwah yayi gargadi game da mutumin da zai shakka dangane da waɗannan hadisa a ce maka da a yanka mutuwa in kai shakka babu shakka mutum imani sai ya shiga hadari yana cikin imani da ranar ƙarshe yana karkashin sa saboda ka babu wanda ya san me zai faru a kiyama banda Allah rayuwar kiyama ba za ka suranta ta da rayuwar duniya ba Ibn Qayyim Jawziya yace wa hadha al-azan kaga cewa da akai za a yi shela wa in kana bainal jannati wan nar fa huwa yablughu jami'a ahli al-janna kar ka dauka wai gidaje ne kanana guda biyu saboda kan an yi shela mutanen gida biyu za su ji yace ba karamin tazara bane tsakanin aljanna da wuta to amma kiran da za a yi duk wanda ke aljanna zai ji wannan kiran haka ma duk wanda ke wuta fa huwa yablughu jami'a ahli aljannati wan nar sai Ibn Qayyim da yace wa zalika haqiqa yanda annabi ya faɗa kuma haka din ne gaskiya ne za a kwala kira yan aljanna yan wuta yace za ka yada wannan ba wai tatsuniya bane wannan ba surkulle bane wala tamsilin kuma ba wasan kwaikwayo bane ibnu kayyim da yace wallahi gaskiya ne kama akhta fihi ba'dun nas saboda haka yasa aka samu su wadanda suka yi kuskure game da wannan hadisin kafa an kabihan mummunan kuskure suke cewa ai mutuwa ai ba halitta bace idan an cire rai daga jikinka kawai dai rai ya rabu da kai saboda kai saka mutu su aka suka fara amfani da kwakwalwarsu shine ibnu kayyim jaziya yace to ta inda halaka ta shigo musu kenan annabi ya faɗi magana kai kokarin suranta maganarsa da kwakwalwarka shi ko al'amarin Allah babu wanda ya san shi banda Allah amma Allah ya gaya mana a cikin alqur'ani wa huwa ala kulli shay'in qadir babu abin da ya gagari Allah ya kamata musulmi ya gaskanta wannan saboda ka in kai yadda babu abin da ya gagari Allah yace to dan haka duk abin da aka ce maka annabi ya faɗa ka daina suranta shi da kwakwalwarka ta yanzu yace fa hadha kulluhu min al-istidrak al-fasid da zaran ka fara to zaka yi kokarin cin gyaran manzon Allah ka ce annabi yayi kuskure anan to da zaran mutun ya fara shiga wannan sashi babu shakka mutun ya shiga halaka Allah ya tsare mana imani don haka wannan shi yake tabbatar da abinda Allah tabaraka ta'ala ya faɗa saboda babu nadamar da take da muni kamar nadamar da mutun zai yi a ranar tashin kiyama lokacin da Allah subhanahu wata'ala lokacin da Allah yake sa a yanka rago idan aka ce an yanka wannan rago wanda Allah ya rikitar da shi daga mutuwa to kaga nadama ta kare saboda kai sa Allah yake cewa ya saukar da alqur'ani saboda ai gargadi gare mu kiyama in ta tsaya wasu za su tafi aljanna wasu kuma wuta za su tafi ibnu kayyim jauziya yake bada misali da hadisai da aka samu da yawa misali akwai hadisin Anas bin Malik Anas ya ce inna rajulan qala wata rana ana zaune a majalisin Annabi Muhammad ana zaune da Annabi sallallahu alaihi wasallam sai Annabi ya ce alladhina yusharuna ala wujuhihim ila jahannama ulaika sharrun makanan wa aballu sabila wadanda Allah zai tada su akan fuskokinsu wadanda Allah zai tada su a lahira akan fuskokinsu yanzu misali kaga kana tafiya ne akan kafafunka to abinda Allah ya faɗa wannan alqur'ani ne suratul furqan aya ta 34 abinda Allah ya ce zai tada su suna tafiya akan fuska za a tada dan adam yayi tafiya akan fuska saboda ka ibnu kayyim jaziya ya bada misali da wannan abu ne wanda ya auku a gaban manzon Allah Allah ne ya faɗa fa a cikin alqur'ani to da ya faɗi haka Anas ya ce sai wani mutum ya ce ya nabi Allah ya kai annabin Allah kaifa yuhsharu al-kafiru ala wajhihi ta yaya za a tada kafiri yayi tafiya akan fuskansa ya za a yi mutum ya tafiya akan fuskansa shine sai manzon Allah ya bashi amsa yace alaysa alladhi amshahu ala rijlaini fi dunya yanzu Allah da ya ba ma dan adam iya tafiya akan kafafu biyu a nan duniyan qadirun ala an yumshihu ala wajhi yawm alqiyama yanzu Allah nan ba zai iya ba ma dan adam damar tafiya akan fuska sa ba a kiyama kaga annabi sai ya kwatanta abubuwa biyu ai yanzu gashi kana tafiya kuma tafiyar ma da kake akan kafafunka wanda da baka iya ba sai da ka koya kuma zaka ga mutum in ya samu rashin lafiya bayan ya warke ya ce sai ya koyi tafiya ashe tafiyar ma Allah ne ya baka damar iya ba to Allah da ya baka damar iya tafiya akan kafafu biyu a duniya annabi ke cewa ashe a lahira ba zai iya baka damar tafiya akan fuskanka ba kaga annabi yana da hakuri manzon Allah sai ya ce ma wannan dan yana cewa alladhina yusharuna ala wujuhihim ila jahannama kaga kafiri ne waye za a tada shi akan fuskar sa ya dinga tafiya akan fuskarsa zuwa wutar jahannama ai kafirai ne shi yasa sai wannan sahabi ya annabi tambaya yace to ya za a yi kafiri yayi tafiyan tunda gashi Allah ya faɗa a cikin alqur'ani sai Allah sai annabi ya bashi amsa kaga annabi ya ce ga yanda zai yi tafiyan ba sai mai da amsar ga kuduran Allah annabi ya mayar da amsa ga kuduran Allah sai annabi ya ce masa ashe Allah da ya bashi iko ya tafiya akan kafafunsa a duniya wannan Allah ba zai iya bashi iko ya tafiya akan fuskarsa ba Qatada yana daga cikin waɗanda suka rawaito hadisin nan idan ya karanta wannan hadisin sai ya ce bala wa izzati rabbina babu shakka Allah yana iyawa yace kuma ina rantsuwa da buwayar mahaliccinmu me yake nufi yana nufin ba abin da ya gagara Allah wannan hadisin yana sahihu muslim ta akwai irin sa wanda aka samu ta riwayar Abu Huraira idan Allah dai wancan riwayar ta shi tana da rauni yana da'if at-Tirmidhi hadisin 3142 Ibn Hajar yace to idan ka dubi abinda Allah ya faɗa a Qur'ani zai tayar da kafirai zuwa jahannama suna tafiya akan fuskoki to kuma gashi ya samu hadisin manzon Allah annabi ya tabbatar gaskiya haka din ne kamar yadda ayat ta nuna zahiri haka din ma'anar aya ya tabbata saboda haka akwai mutanen da idan an tashi a lahira ba tafiya za su yi akan kafafunsu ba za su dinga tafiya akan fuskokinsu ne to sai Ibn Hajar ya ce ai duk abin da Allah ya yi a lahira to sakayya ce na halin mutum a duniya ya kamata ka duba shin me yasa hakan ya faru wannan yana fatawul bari mujallal 11 shafin 382 yace wal hikmatu fi hashr al kafiri ala wajhihi abinda yasa Allah ya tada kafiri yana tafiya akan fuska kuma kar ka dauka wani kafiri ne dukkan su duk wani kafiri ba zai tafiya akan kafafunsa ba idan an fito daga kabari da fuska zai dinga tafiya domin abinda Allah ya faɗa kenan alladhina yuhsharuna ala wujuhihim ila jahannama kaga kafirai ne to abinda yasa Allah yake tada kafirai a lahira su ringa tafiya akan fuskokinsu uqiba ala adami sujudi lillahi fi dunya kaga anan duniya kana tsaye sai aka ce ka sunkuya ka dora goshi a ƙasa saboda girmama Allah sai ya ce kai haba ba zai iya ba ya girman kai ba to sai musulmi ya tsaye shi musulmi Allah kadai san yawan masu sujuda da yake a rana to kafiri an ce yayi ma Allah sujuda a duniya yaki sai Allah yace to a lahira ko za ka yi sujudar da babu lada ba za ma ka iya tafiya akan kafafunka ba akan goshin za ka tafiya to kaga Allah ya hore shi ba yana ganin ya fi karfin ya bauta ma Allah ba ya fi karfin ya yi sujuda to bi an yusaba ala wajhi fil qiyama saboda haka akan fuskan za a ringa fisgan shi haka in za a jefa su a cikin wutar jahannama izharan li hawanihi za a bayyana wulakanci gare shi a nuna mar ba shi da wata kima ai su sara wajhu makalihi wa rijlihi maimakon a duniya ai kaga Allah ya daga fuskar dan adam saboda darajarsa Allah ya daga fuska aka samu kafafunka suna ƙasa jikinka yana ƙasa kafin wani abu ya iso ga kanka duk jikinka sai ya amsa saboda ka Allah ya daraja fuskar dan adam a duniya Allah ya daraja fuskar dan adam tunda ya ki daraja wannan fuskar ta yin sujuda ga Allah to sai Allah ya wulakanta fuskar a kiyama sai zama fuskar ita ce a ƙasa jikin kuma yana sama fa kana yadihi wa rijlihi fi tawqi an nuziyati kaga kenan kafafunsa da hannuwansa a duniya su suke tsare ka daga duk abin da zai cutar da kanka amma a lahira fa sai Allah ya mai da kan ƙasa wanda ba za ka iya ba kare fuskarka daga komi ba saboda ka da kaya da dutse da komi zai iya bugun fuskarka ba za ka iya karewa ba fakatul imsha'u ala alwajhi bil imsha'i ala arrijlaini kaga sai Allah ya kwatanta mana a lahira za a tada kafiri ya tafiya akan fuskarsa kamar yanda Allah ya ba ma dan adam ikon tafiya kan kafafunsa a nan duniya saboda ka kuduran Allah alal fi'lil mau'udi wannan alƙawari da Allah ya alƙawari da shi nazira qudratihi alal fi'lil mashhudi yana kamar kuduran Allah na abin da muka iya gani a duniya wato Allah yana kwatanta mana kudurarsa a lahira da kudurarsa na duniya idan dai Allah ya iya wani abu a duniya to ka daina tunanin wannan abin zai gagara Allah a lahira ko ku aikata abin da yafi shi saboda ka kudurar Allah malamai suna cewa qudratullahi la hududa laha kudurar Allah ba ta da iyaka idan aka ce Allah mai iya komai ne to kar ma ka cire wani abu a ciki Allah mai iya komai ne wanda ya dace da hankali wa qulna laha hududun amma kaga hankulan mu suna da iyakoki don haka dan ba maganin abu baya nuna cewar abin nan ba zai tabbata ba don haka duk abin da aka ce maka annabi ya fada kai kokarin ka gaskanta wannan abin ka tilasta zuciyarka saboda gaskanta maganar manzon Allah dole ne me Allah ya ce a gaba
walau sha Allahu la ja'alahum أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير
الله يقول ولو شاء الله إن الله يسوء لجعلهم أمة واحدة دا يسكت دك متاني سنزم الأمة دا karka dauka wai da aka ce Allah ya ware akwai yan wuta akwai yan aljanna karka dauka wai abin ya gagara Allah ne inda Allah ya so da ya saka mutane gaba da duka yan aljanna wato kaga wannan ma bai gagare shi ba walakin sai dai abin da ya riga ya hukunta shi kuma Allah ya hukunta abu babu canji Allah ya riga ya hukunta yudkhilu man yasha'u fi rahmatihi zai shigar da wanda ya so cikin rahamarsa Allah ta samu na ciki Allah zai shigar da waɗanda yake so a cikin rahamarsa. Kaga bai ce zai yi azaba ga wanda ya so ba, sai ce wa zalimuna ma lahum min waliyyin wala nasir. Su kuwa azzalumai ba su da wani majibinci kuma ba su da wani mai taimako a kiyama. Kaga wannan shi ya nuna cewar duk da Allah ya hukunta makoma biyu ne, wasu za su tafi aljanna, wasu kuma su je wuta. Duk da haka kar ka ɗauka zalunci ne Allah yi, saboda ka yi sa Allah ya mai da zalunci ga wanda ya bari har makomarsa ta zama wuta ce. Sai ya ce wa zalimuna waɗanda suka zalunci kawunan su ma lahum min waliyyin wala nasir, ba su da wani majibinci kuma babu mai taimako gare su. Wato ashe Allah da ya hukunta makoma guda biyu ba wai ya gagare shi bane ya hukunta makoma ɗaya ga mutane. Kuma Allah ya faɗi wannan a wurare daban-daban a cikin Alƙur'ani, shiryar da duniya gaba ɗayanta bai gagare shi ba. Misali a suratul Ma'ida aya ta 48 Allah ya ce walau sha Allahu la ja'alakum ummatan wahida, da Allah ya so da ya saka kun zama al'umma ɗaya. Kaga anan ya ce walau sha Allahu la ja'alakum ummatan wahida, can kuma yace la ja'alakum, da Allah ya so da ya saka mutane gaba ɗaya sun zama al'umma guda, sai ce walakin liyabluwakum fi ma ataakum, amma Allah yana son ya jarraba ku abinda zai ba ku, shin za ku yadda akwai shi ko ba za ku yadda ba. Fastabiqul khairati, don haka abinda ake so da ku dinga tsere-tsere ta wajen neman alkhairi, ku dinga rige-rigen aikin alkhairi, Allah ta samu iya. Sha Allah ya ce ila Allahi marji'ukum jami'an, makomar ku gaba ɗaya tana ga Allah. Fa yunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun, kuma lalle ne Allah zai ba ku labarin abin da kuka yi sabani akai, wato Allah zai ba ku labarin sa a kiyama. To haka kuma suratul an'am aya ta 35 Allah ya ce walau sha Allahu la jama'akum 'alal huda, inda Allah ya so da ya haɗa mutane akan shari'a duk duniya ya zama babu wani kafiri, inda Allah ya so da ya haka. Haka in ka dawo suratu Yunusa aya ta 99 Allah ya ce ma annabi Muhammad walau sha'a rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'an, ya ce wa manzon Allah da Allah ya so da duk wanda ke doron ƙasa gaba ɗaya sun musulunta haka Allah ya faɗa in ka dawo suratul nahl har yanzu aya ta 9 Allah ya ce walau sha'a lahadakum ajma'in da Allah ya so da ya shirar da ku gaba ɗaya in ka dawo ƙarshen suratul insadi yudkhilu man yasha'u fi rahmatihi sai Allah ya ce wa zalimina a'adda lahum adaban alima wanda yake nuna abinda Allah ya faɗa a nan haka ya faɗa a gurare daban-daban a cikin alqur'ani kaga yake cewa az-zalimi shi ya cuci kansa amma in ka dubi abinda Allah ya faɗa a ƙarshen suratul insa yudkhilu man yasha'u fi rahmatihi Allah yana shigar da wanda ya so a cikin rahamarsa yana shigar da wanda ya so a cikin rahamarsa amma me yake a ƙarshe وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا su azzalimai kuwa Allah ya musu tanadin azaba mai radadi kamar yadda ya faɗa a nan yace wazzalimuna ma lahum min waliyyin wala nasir ashe kenan in kaga mutun ya tafi wuta to ba laifin Allah bane Allah ya kawar da wannan laifi makansa babu shakka in ka shiga aljanna rahman Allah ne dan ba za ka taba shiga babu taimakon Allah ba zai yi ba manzon Allah ya faɗa yace babu dan adam da aikin sa kuru zai iya kai shi aljanna ake cewa hadda kai manzo Allah yace wallahi hadda saboda kai sa duk inda Allah ya kawo shiga aljanna zaka ji an ce rahama ce amma da yazo magana akan wuta sai ce azzalimi ya cuci kansa kaga ashe an baka damar kai gyara tun kana da rai wannan dalilin yasa Allah ya saukar da alqur'ani ga Annabi Muhammad ake gargadin mutane saboda fa tafiyar in ta yi tafiya za mu isa lahira ne wannan lahiran kuma fa makoma biyu ne kawai ba na uku guda biyu ne fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir wani bangaren ya tafi aljanna wani bangaren ya tafi wuta Allah ta tsare sai mu ji aya ta gaba ne Allah yake
am tattakhadhu min dunihi awla afallahu wal wali وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير
أم اتخذوا من دونه أولياء متعنى سورك ونن الله أما سيم مجبنتا فإذا متعنى سيم سيم بيهم بكاتا سيجي كاما ونا أبو سور كله ويت كاما بوتن ونا بوينكي ونا الجني ويت ساتوبا دسافي فالله يتشف الله هو الولي ai Allah shine mai jibinta wato duk inda kaga wani taimako ya zo maka a duniya daga Allah ne kana bata lokacin ka ne to wannan kalma da Allah ya kira alwaliyu kaga tana cikin sunayensa kuma sai da Allah ya ambace ta sau kusan 18 a cikin alqur'ani saboda kai sa kalma ta walici ga Allah wato alwaliyu ya tabbata a cikin sunayen Allah subhanahu wataala wannan ayar take magana game da walittaka walittakan kuma Allah ya danganta shi makansa sai ya ce wa huwa yuhyil mauta fallahu huwa alwaliyyu ai Allah shine mai jibintar bawa kuma Allah shi yake raya matattu kaga ya gwada maka abin da wani ba zai iya yi ba kaga in ma har kana da wata damuwa da kake ganin ba mai iya yayi ta sai Allah to sai Allah ya karfafa maka kwarai saboda akwai abin da Allah zai yi wanda ba mai iya yi in ba shi ba shi yasa yake cewa mitakazu min dunihi awliya'a ko dai suna rikon wasu masu jibintar su sun bar Allah fallahu huwal wali ai Allah shine abin jibinta Allah shine mai cancantar a jibince shi me yasa wa huwa yuhyil mauta saboda shi ke rayu matattu wanda ya iya tayar da matacci kaga ya aikata impossible to ai wannan ku shi ya kamata a jingina bukata gare shi baya ga cewar bayan Allah yana iya tada matattu wa huwa ala kulli shay'in qadir Allah nan mai iko ne akan dukkan komai kaga Allah yana kwadaitar da mu ne dan wannan a fili yake cikin wannan aya me Allah yake kwadaitar da mu da shi a wannan aya yana kwadaitar da mu cewa mu yi watsi da komai in muna da bukata mu mika mishi duk wani abu da ka sani ka bar shi kuro me ka bukatar ka ga Allah dan dalilai guda uku na daya saboda babu alwaliyu a duniya in banda Allah na biyu ya gwada maka abin da wani ba zai iya ba yuhyil mauta yana tayar da matattu na uku shi Allah gaba ɗaya ma ya ce wa huwa ala kulli shay'in qadir babu ma abin da Allah ba zai iya yin sa ba babu shi to kaga ana kwadaitar da mu ne haqqul insani ala an yad'u Allah bi kulli ma arada duk abin da kake so to wallahi ka koma ga Allah ka roke shi baya ga cewa zaka samu biyan bukata sannan kuma akwai lada saboda addu'ar da kake ita ma ibada ce to kaga anan Allah ya tabbatar mana yana jibintar kowa kenan ko dan in ka dubi ayan nan ba a ware musulmi ba ba a ware kafiri ba amittakhazu min dunihi awliya kaga ana magana ne ma akan kafirai kafirai sun riki wani Allah a matsayin majibanta saboda biyan bukata sai Allah yake fallahu huwal wali ashe hatta kafiran bukatunsu da suke gani an suke ganin sun samu biya ta gefen tsafi babu wani wanda ya biya musu bukata in ba Allah ba to ashe wannan sai ya nuna mana cewa walittakan Allah guda biyu ne walittakan Allah guda biyu ne in ka dubi alqur'ani ta inda Allah madaukaki ya tabbatar shi waliyi ne kalmar alwaliyu mai jibinta ya nuna cewar jibintar Allah iri biyu ne jibintar da bayanin ya zo a wannan ayar ana kiranta wilayatun amma jibinta ne da ta game kowa musulmi da kafiri saboda ka da musulmi da kafiri duk wanda kaga ya samu wani abu a duniya wallahi babu wanda ya bashi in ba Allah ba to wannan shi ake cewa wilayatun amma taqtadil khalqa war rizqa wal ihata da halitta waye halicci musulmi da kafiri Allah waye ke ba mu musulmi da kafiri abinci Allah waye wanda yake azurta su Allah waye ke ba su lafiya Allah duk wata ni'imar da za a samu a duniya dan musulmi da kafiri Allah shike bayarwa saboda ka wannan ita ce walittaka na farko Allah shine waliyin kowa shi ake nufi da wilayatun amma a suratul an'am aya ta 62 Allah yake summa ruddu ila llahi maulahumul haqq kaji Allah ya fada za a mayar da kafiran zuwa ga Allah sai Allah yake waliyin su na gaske abin jibintan su na gaske kaga kenan wato sun ki Allah sun dawo gare shi saboda ai kafiri ya dauka akwai wani wanda ke biya mar bukata haka ma matsafi matsafi yana ganin tsafi ke biya mar yana ta sokulle yana shirme da ya tashi a lahira sai ga babu sihir babu komai a gaban sa in banda Allah shi yasa Allah yake to kaga an dawo da su ga mai jibintan su na gaskiya wanda suka bar shi sai ya ce ala lahul hukmu huwa asra'ul hasibin a suratul shura nan gaba za mu karanta ayar da Allah yake cewa wa huwa alladhi yunzilu al-ghaytha min ba'di ma qanatu a cikin wannan sura Allah shi yake saukar da ruwan sama a bayan mutane sun yanke tsammani wa yanshuru rahmatahu Allah shi yake warwatsa rahamarsa a doron kasa ai ruwan sama ba musulmai kadai yake sauka musu ba ruwan sama yana sauka ma na banza da na kirki kafiri da musulmi amma kaji abinda Allah ya cika ayar wa huwal waliyul hamid kaga kenan wannan wilayatun amma ake magana ashe walittakan Allah iri biyu ne a cikin alqur'ani akwai walittakan da ya tagame musulmi da kafiri saboda ka duk wani taimako da musulmi zai samu a rayuwarsa ta duniya duk wani taimako da kafiri zai samu a rayuwarsa ta duniya daga Allah to wannan ayar da muka karanta tana magana akan wannan ne amma akwai wilayatun khassa akwai walittaka na musamman walittaka na musamman to wannan ba kafiri ba ya samu sa ka'ida ne mutum ya samu shari'a sannan a samu dacewa da yardan Allah waɗannan abubuwa guda biyu dole ne saboda ta zama ake kiransa wilayatun khassa walittakan Allah na musamman walittakar Allah na musamman ta taƙaita akan mutanen ƙwarai musulmai banda kafiri saboda ta in ka dubi alqur'ani zaka ga misalai da Allah ya kawowa kamar misali a suratul baqara aya ta 257 الله ولي الذين آمنوا أكاد نمدي تشهد كافرين بأيكو الله ولي الذين آمنوا Allah shine mai jibintar waɗanda suka yi imani ya khurijuhum min al-dhulumati ila nur yana fitar da su daga dufai zuwa ga haske to kaga wannan ya nuna cewar Allah yana son su domin idan babu soyayya ba za a samu littaka ga mumini ba don haka akwai soyayyar Allah a wannan nau'i na walittaka kuma ka'ida ne a samu shari'a akwai imani don haka wannan walittakar Allah ta musamman ba ta samuwa sai ga mutumin da ya kasance mumini ne kuma sai wanda Allah yake son shi kamar yadda ya faɗa a suratul araf aya ta 196 inna waliyallahu alladhi nazzala alkitaba wa huwa yatawalla as-salihin kaga kenan ce yatawalla as-salihin banda al-kafirin banda al-munafiqin banda al-fasiqin wa huwa yatawalla as-salihin kaga ya nuna Allah yana jibintar mutanen kwarai gaba daya Allah ke zama waliyi gare su to saboda cewar Allah subhanahu wataala yana jibintan al'amuran su saboda ka Allah yana bada taimako ga mumini a duniya Allah yana bada soyayyarsa ga mumini a duniya Allah ya saukar da nutsuwa ga mumini ya bashi dadin rayuwa a duniya idan an zo mutuwa ma haka shi yasa a suratu yunus aya ta 62 Allah yace ala inna awliya allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun waɗanda Allah ya jibince su sune waliyai waɗanda Allah ya jibince su babu tsoro gare su kuma ba sa bakin ciki Allah ka samu ne saboda haka idan aka ce waye waliyin Allah sai ka ce salihi mutumin kwarai saboda wancan aya ta suratul araf aya ta 196 inna waliyallahu allazi nazzala alkitaba wanda ya saukar da littafi shine Allah shine waliyinmu sai ce wa huwa yatawalla salihina shi fa Allah yana jibintar mutanen kwarai don haka duk mutanen kwarai waliyan Allah ne a ka'ida ta sunnar manzon Allah duk wani musulmi waliyin Allah ne sai dai walittakan ba darajar ta ɗaya bane saboda ka kamar da imani martabar sa ba ɗaya ba haka nan walittakan ma martabar ta ba ɗaya ba misali suratu yusuf aya ta 101 Allah yace addu'ar da annabi yusuf yayi rabbi qad ataitani min al-mulki wa 'allamtani min ta'wil al-ahadisi fatir as-samawati wal ardi anta waliyyi fid dunya wal akhirah kaga Allah shine waliyin annabi yusuf kaga kenan walitaka wanne wilayatun khassa wannan walitaka take bi annabawa take bi bayin Allah na kwarai salihai kaga Allah yace wa huwa yatawalla salihin dan haka banda fasikai fasiki baya cikin wilayatun khassa Allah ya riga ya cire shi amma duk mutumin kwarai yana ciki shi ne ibnu qayyim jawziya yake cewa a littafin kitabul fawaid shafi na 58 yace alwaliyu waliyu salihin wa annahu muqilu asaratihi idan ana cewar Allah shine waliyi Allah shine mai jibinta mutanen kwarai to idan ka dubi alkhairin da mutanen kwarai suke samu a duniya saboda jibintar Allah babu wanda ya san yawan shi in ba Allah ba yace muqilu asaratihim Allah yana kawar da tuntube ba kama sani ba wato idan Allah ya sa ka a cikin waliyansa to sai ta kawar maka da bala'i a gabanka wallahi ba kama sani ba muqilu asaratihim da can in ka bi wannan hanya akwai wani mugu da sanda zai buge ka da ka shigo sai Allah ya sa ma tunani sai ka canza wata hanya har ka isa gida ka gama abin da za ka yi baka ba sani ba muqilu asaratihim Allah yana kulawa da bayinsa na kwarai babu ko shakka saboda haka in ka ga musiba ta samu waliyin Allah to wannan musiba rahama ce gare shi ba azaba ba ce amma babu shakka duk abin da zai zama kuntatawa ga rayuwarsa Allah yana raba shi da shi yace wa gafirin sallatihi sannan kuma idan kana cikin waliyan Allah to duk kurakuranka baka ma roki Allah ba yana ta gafarta su Allah yana gafara ga waliyinsa ba tare da ya roke shi ba wa muslihun fasadahu sannan kuma idan ka zama cikin waliyan Allah to Allah zai rika gyara al'amarin ka koda baka roka ba misali za ka rika ganin kullum ci gaba kake samu ba baya ba Allah yana gyara al'amuranka ba tare ma da ka nema ba, saboda ya dauki al'amarinka ya zama nashi. Shi yasa yace wa huwa yatawallas salihina, ya dauki al'amarin mutanen kware, ya rike gaba daya. Saboda ka yanda ka san al'amuransa ne, yanda ka san al'amuransa yace wa dafi'u anhu, kuma Allah ya dinga ba su kariya, walhami anhu, Allah ya dinga ba su garkuwa, wan nasiru lahum, idan sun fara fada Allah ya shiga fadan, walkafilu yu masalihihim walmunji lahum min kulli karbi, Allah shine wanda ke daukan dawainiyarsu. Saboda ka idan ka shirye zaka yi wani abu, ka wani misali kace bari zan fara ginin gida, to sai Allah ya dauki ginin gaba daya. Idan ka ce bari zan yi kokari sai abin hawa, sai Allah ya dauki nauyin abun. Wato duk bukatunka gaba daya Allah yana dubawa, sai ya ringa biyan su. Wannan shine kimar waliyin Allah a wurin Allah. Ibn Qayyim yace wal munji lahum min kulli karbi, Allah yana baka tsira daga duk wata damuwa da bakin ciki, wal mufi lahum biwa'dihi, sannan zai cika maka alkawari. Na daya, ba za ka bar duniya da bakin ciki ba, ba za ka bar duniya. Shi yasa aka ce la khawfun alaihim wa lahum yahzanun, ala inna awliya allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Kaga alkawari ne, waliyan Allah babu tsoro gare, sannan ko ba sa bakin ciki. To waɗannan abubuwa guda biyu ba za ka haɗu da su ba a lokacin rabuwa da duniya, da tsoro da bakin ciki ba zai yiwu ba. Inji Ibn Qayyim Jawziya, al-mufi lahum biwa'dihi wa annahu waliyuhum alladhi la waliya lahum siwahu. Saboda me? Saboda Allah shine mai jibintan su, wanda ba su da abin da ke jibintan su fiye da Allah tabaraka wa ta'ala, wanda ke ba su taimako. Sai aya ta gaba,
وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب.
سوداك الله يقول وما اختلفتم فيه من شيء دعا بندك سامسا باني أكنسا فحكمه إلى الله. حكم شنسينا قال الله دعا بندك سامسا باني to maza kuma da hukuncin sa ga Allah. Idan dai kun jibinci al'amarin Allah, sai ce zalikumullahu rabbi, to wannan shine fa Allah wanda ya zamanto mai lura da al'amurana. Kaga kenan bayanin da aka yi maka daga can zuwa nan, ana karantar da kai waye Allah, waye Allah. To wannan shine fa Allah din wanda ke kulawa da al'amurana, alaihi tawakkaltu, gare shi na dogara, wa ilaihi unibu, kuma gare gurin sa nake komawa, ma'anan unibu arji'u. To wannan yayi kama da aya ta 59 ta suratul nisa'i, ya ayyuhallazina amanu ati'u allaha wa ati'u ar-rasula wa ulil amri minkum. Sai Allah madaukake yace fa in tanaza'tum fi shay'in, idan kun samu jayayya game da wani abu, farduhu ila allahi war rasuli, mai da hukuncin sa ga Allah da manzon Allah. Wannan ya nuna cewa rayuwar musulmi, duk sa'ilin da ka samu wata matsala da ta rikice ma, to kai ta kokarin sanin hukuncin Allah da na manzon Allah. Kai kokari ka nemi sani, kar ka yarda rayuwarka ta gudana ba ka neman sanin hukuncin Allah da na manzon Allah. Me yasa aka ce kar ka yarda? Sai Allah ya ce in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, in dai da gaske ne kuna imani da Allah da ranar ƙarshe, zalika khairun wa ahsan ta'wila. Don haka duk musulmi wanda kaga baya tambayar malamai game da rayuwarsa, to babu shakka wannan yayi ban kwana da wato walitakar Allah subhanahu wa ta'ala, ba musulmin kware ba. Allah ya kare mu. Kar ka yarda rayuwarka a ce ba ka gudanar da ita daidai da hukuncin Allah da na manzon Allah, ba ma sai an samu saɓani ba. Kuma idan saɓanin ya shiga, to ƙa'ida ne a nemo sanin hukuncin Allah da kuma manzon Allah. Shi waye Allah nan? Sai ya ce wa fatiru samawati wal ardi,
فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
wane ne wannan Allahn sai ce fatiru samawati wal ardi shine wanda ya kirkiro halittan sammai da ƙasa idan an ce ya kirkiro bai kwaikwaya daga wani ba shi ya tsara abin sa Allah shi yayi designing sammai da ƙasa din nan ma da kake gani shi ya tsara kuma ya aiwatar to wannan fa shine Allahn da ake kiran mutane zuwa gare shi Allah ka samu iya amsawa to sai ya ci gaba da bayanin matsayinsa ja'ala lakum min anfusikum azwajan Allah nan fa shi ya saka muku ma'aura daga jinsin ku saboda haka Allah bai yi mu maza zalla ba sai kawo mata wannan kadai kai tunanin ni'imar Allah da take cikin haka da rahamarsa sai yace ba mu kadai ba kuma wa min al'anami azwajan haka ma dabbobin haka Allah ya ware ma kowace dabba da jinsin mata da suka dace da ita saboda ka in ka dubi kwari zaka ga a kwaro akwai namiji akwai mace idan ka dawo ga tsuntsaye akwai maza akwai mata idan ka dawo a dabbobi akwai maza akwai mata idan kifi ne haka shi yasa yace wa min al'anami azwajan dabbobi su ma haka kuma kowace dabba aka samar mata da mata daga jinsinta yace yazra'ukum fihi Allah yana yawaita halittan ku ta hakan Allah yana ta yawaita halittan ku idan aka ce yazra'ukum azra'u shine basul khalqi wa taksiruhu Allah yana ta warwatsa halittu yana yawaitawa saboda haka ana ta hayayyafa me ye dalilin haihuwa saboda akwai namiji akwai mace in ba namiji ba mace ba za a haihu ba eh to saboda dalilin akwai maza akwai mata ake ta hayayyafa saboda haka jinsi na dan adam na nan tun daga zamanin annabi adam har zuwa yau to kaga Allah ya gwada maka wata wani ikon nashi wanda kuma akwai rahama ta akwai rahama ta sashin yan adam a ƙarshe sai Allah ya ce laisa kamislihi shay'un babu abin da ke kama da shi Allah wa huwa samiul basir kuma Allah mai ji ne Allah mai gani ne wannan ayar ita kadai ce a cikin alqur'ani wannan ayar ita kadai ce a cikin alqur'ani kuma tana dauke da ilimin da wato wata aya ta alqur'ani ba ta dauke shi ba saboda kai ka dubi ilimin aqida gaba daya an gina shi ne a karkashin wannan aya duk wata aqida in dai ta ahlu sunna ce duk wani littafi da aka rubuta duk wani malami da ya magana a kanta to da wuya ya gama bai yi magana a kan ayar nan ba kuma in muka ce ma tafsirin ta dai za mu yi na tabbata za mu gama Ramadan ba mu warware ba amma abubuwa guda uku ne abubuwa guda uku ya kamata kawai mu gane na daya Allah ya fara da cewar laisa kamislihi shay'un babu abin da yayi kama da shi Allah duk da cewar wannan magana ce mai fadi amma ta shafi masailul asma'i was sifati duk wani abin da ya shafi sunan Allah duk wani abin da ya shafi siffar Allah in dai za ka yi magana ne game da Allah to wannan ka'idar ta hau kanka tunda Allah yake laisa kamislihi shay'un to magana ta kare duk abin da ya shafi Allah in dan adam zai magana a kai to sai ya tabbatar babu kamar Allah babu kamar Allah don haka yasa malamai suka ce akwai abubuwa guda hudu waɗanda sun zama dole kafin tabbatar da laisa kamislihi shay'un wannan ita ce aqidar ahlus sunna na daya at-ta'tilu na biyu at-tahrifu na uku at-takyifu sannan at-tashbihu waɗanda abubuwa guda hudu idan mutum bai san su ba idan mutum bai waye da su ba to babu shakka tauhidinsa ga Allah akwai rauni idan aka ce at-ta'tilu karka yadda ka musanta abin da Allah ya faɗa at-tahrifu shine karka yadda ka canza karka canza na uku at-takyifu shine karka kwatanta sannan at-tashbihu karka kamanta kaga karka musanta karka canza karka kamanta karka kwatanta abubuwa guda hudu duk waɗannan ba a jingina su ga Allah idan mutum bai kiyaye su ba to wallahi tauhidin sa da saura saboda kan ka dubi bayani Ibn Taymiya a littafin Majmu'u Fatawa yana mutalla na biyar shafi na 262 yace fa innal kitaba was sunna ma'al aqli da alqur'ani da sunnar manzon Allah da hankalin dan adam duka abu uku dinnan dallat ala anna Allah sun nuna mana cewa shi Allah la tumasiluhul makhluqat fi al-ashya'i fi shay'in min al-ashya'i da alqur'ani da sunna da hankali sun tabbatar mana babu wani abu daga cikin halittu dake iya kama da Allah babu shi babu saboda ka abubuwa guda uku dinnan duk alqur'ani abinda za ka samu kenan babu abinda zai iya kama da Allah in ka dawo sunnar manzon Allah haka kamai tunani da hankalinka Ibn Taymiya yace zaka sani yace bal yusbitullah ma asbata li nafsihi kokari shine ka tabbatar ma Allah abinda Allah ya tabbatar ma kansa yace sai ka ce kar a samu at-ta'til at-ta'til shine ka musanta abinda Allah yace yana da shi to karka idan Allah yace yana da abu to ka tabbatar masa wannan abin min al-asma'i wa sifati siffa ce ko suna wa yunfa anhu mumasalatul makhluqati idan ka tabbatar da wannan abin sai kuma ka raba wannan abin da siffar halittu wa yu'lam dole ne musulmi ya sani anna Allah laysa kamislihi shay'un abinda Allah ya faɗa a wannan ayar inji Ibn Taymiya ya shafi abubuwa guda uku na daya laysa kamislihi shay'un fi zatihi a zatin Allah babu abinda ke kama da shi na biyu laysa kamislihi shay'un fi sifatihi a sifofin Allah babu abinda ke kama da Allah sai na uku laysa kamislihi shay'un fi af'alihi a ayyukan Allah babu abinda ke kama da Allah kaga abu uku kenan zatin Allah siffar Allah aikin Allah to idan ka yarda da wannan sai ce fa hadha musibul fi itiqadi to aqida ka kai daidai insha Allah zaka rabu da duniya lafiya muwafiqun ka dace da me li salafil umma aqidar ka ta dace da ta magabata sahabban annabi Muhammad tabi'ai atba'u tabi'ina wa immatiha kai aqidar ka ta dace da aqidar malaman farko manya wadanda suka yi musulunci hidima sai ce fa inna mazhabahum domin idan ka koma ga tarihi tun daga sahabban annabi Muhammad zuwa ga tabi'ai da atba'u tabi'in aqidar su ita ce yasifuna Allah bima wasafa bihi nafsa duk abin da Allah yake yana da shi sahabi sai ce haka ne wa bima wasafa bihi rasuluhu duk abin da manzon Allah yake Allah yana da shi to zaka samu sahabbai sun yarda min gairi tahrifin ba su canza ma'anar abin wala ta'tilin kuma ba za su musanta ba wala takyifin ba za su kama kwatanta ba wala tamsilin sannan ba za su kwatanta shi ba ba kwatantawa ba kamantawa fa ya'lamuna anna Allah bi kulli shay'in alim saboda haka sahabbai sun sani Allah masani ne game da dukkan komai wa ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne akan dukkan komai ba abinda Ibn Taymiya yake faɗa karka dauka yau maganar sa ne lalata manyan malaman farko haka nan suka faɗa misali akwai al-imamu lalaka'i a littafin sa sharh usul itiqadi ahli sunna juz'i na uku shafi 480 ya kawo bayanin Muhammad bin al-Hasan al-Shaybani daga cikin manyan malaman farko almajirin al-imam Abu Hanifa Allah ya sharha ma shekarar sa 1257 rabon sa da duniya to kaga ba maganar yau ba dama muna magana aqidan mutanen farko shi wannan malamin Muhammad bin Hassan al-Shaybani yace ittafaqal fuqaha'u kulluhum duk masana gaba ɗaya fahimtar su ta zo ɗaya sai yace min al-mashriqi ila al-maghrib tun daga mafitan rana har zuwa maƙuyanta alal imani akan cewar dole ne mutum ya gaskanta bil qur'ani wal ahadisi ka gaskanta al-qur'ani ka gaskanta hadisan manzon Allah allati ja'a biha siqatu ar-rasulillah hadisai waɗanda suka samu amintattun marwaita yana nufin hadisai ingantattu fi sifatin rabbi idan aka ce Allah yana da wata siffa to dole ka yadda da wannan siffa min gairi tasbihin fi ya'ni wala tafsirin karka kamanta wannan siffa ta Allah karka yi kokarin fassarata wa man fassara shay'an minha yace idan mutum yayi kokarin yayi tawilin ta to sai ba da misalin wadanda suka fara wanda shine Jahm bin Safwan Jahm wanda shi ake danga taqidar Jahmiya gare shi faqad kharaja amma kana alaihi nabiyyu wa ashabu yace wallahi duk mutumin da yayi kokarin musanta siffar Allah to ya rabu da tafarkin da Allah ya tabbatar da annabi Muhammad da sahabbai a kai Allah ka raba mu da wannan halaka wa faraqa aljama'ata li annahu wa safar rabba bi sifati la bi shay'in la shay'a saboda duk sa'ilin da mutum ya musanta siffar Allah kamar yana cewa babu Allah don haka idan Allah ya tabbatar da abu dole ka tabbatar da shi to wannan shine abu na farko da ya kamata mu sani game da wannan ayar da muka karanta cewar laisa kamislihi shay'un babu abin da ke kama da Allah ta zatin Allah ta siffar Allah ta ayyukan Allah dole ka san da wannan sai abu na biyu ba ko me ake raba Allah da shi ba kaga Allah yace laisa kamislihi shay'un babu kamar Allah ta wajen misalin sa amma da ya tashi karasa ayar fa sai yace wa huwa as-sami'u al-basir amma fa Allah as-sami'u mai ji ne al-basir mai gani kaga Allah ya tabbatar da wasu abubuwan da an sani cewa halittun Allah suna da shi Allah ya an sani halittun Allah suna da shi kaga kenan an samu misali ashe ba kowanne misali ne ake raba Allah da shi ba kamanta Allah da kwatanta Allah ba misalin abin da Allah ya bayyana zaka musanta ba idan Allah ya ce shi mai ji ne shi mai gani ne ai kaga mun san me ya ji mun san me ya gani ashe akwai misalin da ba a raba Allah da shi saboda haka in ka dubi alqur'ani sai zaman to abubuwa guda biyu ne Allah ya magana akai na daya misali gaba daya Allah ya ce kar a masa wannan yana suratul nahl aya ta 74 aya ta 74 me yace fala taburibu lillahi al-amsa tarku yadda ku buga ma Allah misalai sai ce inna Allah ya'lamu antum la ta'lamuna Allah ya sani ku ba ku san komai ba kaga Allah ya tsawatar kenan saboda ka kai baka da iko ka buga wa Allah misali Allah ya hana kar mu yadda mu buga wa Allah misali wannan ayat da muka karanta fa laisa kamislihi shay'un babu kamar Allah kaga ya dada karfafa wancan magana ta suratul nahl ko to a suratul nahl din kuma har yanzu aya ta 60 bari ka ji abinda Allah ya ce alladhina la yu'minuna bil akhirati lilladhina la yu'minuna bil akhirati mathalus sawi wadanda ba su yadda da lahira ba su ne mummunan misali yake kansu walillahi al-mithl mathalul a'la amma misali mafi daukaka yana ga Allah misali mafi daukaka yana ga Allah ashe kaga ba duk misalin ne aka kore ma Allah ba wannan misali ake danganta ma Allah al-a'la ba kowanne irin misali ba sai ya ce wa huwal azizul hakim Allah shine mabuwayi Allah shine mai hikima shi yasa al-imam al-bagawi da yake tafsirin aya ta 74 ta suratul nahl sai ya ce kaga kenan za a tabbatar ma Allah jami'u sifatil jalali wal kamali duk wata siffa idan siffan nan tana da daukaka tana da kamala duk wata siffa ana danganta ta ga Allah saboda kai na aka ce ilimi alheri ne kowa ya san ilimi alheri ne kuma kamala ne saboda duk mutumin da bai da ilimi yana da nakasa ko ba haka bane kaga ashe kenan samuwar ilimi kamala ne to tunda ilimi kamala ne wa yafi ilimi sai ce Allah ya shine misalin da al-Imam Bagawi yake bayarwa yace kudura fa ka iya aikata abu kaga shi ma kamala ce saboda ka yanzu zaka ga Bature yana kere-kere to ashe ilimin kere-kere kudura kamala ce wa yafi dacewa da wannan ilimin sai a ce Allah saboda haka sai aka danganta al-qudratu ga Allah saboda al-qudra kamala ce ba na kasa bane to sai ya ce haka nan al-baqa'u idan aka ce wanzuwa kamala ce to sai a danganta ta ga Allah wa ghairi hamina sifati wato ka'ida idan za a yi misali da Allah to abinda za a yi misalin nan da shi ga Allah dole ya zamanto akwai kamala sannan kamalar kuma abinda malamai suke cewa al-kamalul mutlaq ba al-kamal wanda ya zamanto akwai na kasa a tare da shi ba dan haka yasa da Allah ya tashi magana game da misali ga makansa yace walillahi al-masalu bai tsaya haka ba sai da yace al-a'la Allah shine wanda misali mafi daukaka yake gare shi to shine al-Imam Sa'di yake cewa ana danganta duk wata siffa ta kamala ga Allah amma sharadi yace kullu sifati kamalin wa kullu kamalin fil wujudi duk wata kamala ta duniya fallahu ahqqu bihi Allah ya cancantar wannan kamala min ghairi an yastalzima zalika naqsan biwajhi amma sharadi kar a samu naqasa ta wannan kamalar ta wani suska saboda haka yasa ba a danganta haihuwa ga Allah saboda haihuwa akwai naqasa duk da cewar kamala ne dan idan mutum baya haihuwa kaga naqasa ce gare shi kamala ce ga dan adam amma ba al-kamalul mutlaq bane idan aka ce kamala ce ga dan adam sai kafirai suka ce to Allah ya yana da da kaga kenan suna ganin an girmama Allah da aka danganta haihuwa gare shi to sun manta cewa haihuwa kamala ce amma ba al-mutlaq bace saboda akwai na kasa a tare da ita me ne na kasar ai kafin a samu dan sai da aka yi jima'i me ya kawo jima'i sha'awa sha'awar miji da mata sha'awa kuwa tana fin karfin mutum idan ko aka ce za a danganta haihuwa ga Allah kaga an danganta na kasa ga Allah saboda kenan Allah ma yana da sha'awar jima'i ashe akwai abinda yafi karfin Allah kenan so shi yasa malamin yake cewa wannan kamalar da za a danganta ma Allah yastalzimu la yastalzimu zalika naqsan biwajhi a tabbatar wato ba samu na kasa ba ta kowace gefe ba samu na kasa ba ta kowace gefe game da wannan kamala din da aka danganta ma Allah subhanahu wataala to sai abu na karshe a gurguje wanda bayanan suna da tsayi kwarai na farko dole ne ka tabbatar ma Allah abinda Allah ya tabbatar ma kansa ka kore misalai ga Allah subhanahu wataala shine ma'anan laysa kamislihi shay'un nabiyu baya hana a samu misali tsakanin Allah da halittu shi yasa yace wa huwa as-sami'ul basir Allah mai ji ne Allah mai gani ne ai kaga dan adam yana ji dan adam yana gani saboda haka kaga gani na dan adam zan misali game da gani na Allah amma kuma ba daidai suke ba wannan shi ake cewa al-ishtiraku bainal khaliqi wal makhluqi akwai inda Allah da halitta inda Allah da halittunsa suke tarayya wannan tarayyar ba ta shirka da kake tsammani bane ba ta shirka da kake tsammani bane tarayya ce wanda dabu babu makawa in ka dubi bayanin Ibn Usaymin wanda ya kawo shi a cikin Majmu'u Fatawa wa Rasailihi yana mujallal 8 shafi na 90 sai aka ce ma Allah As-Sami'u Al-Basiru Allah mai ji Allah mai gani dan adam ma kuma Allah ya kira shi Sami'un yana ji Basirun yana gani to kaga Allah yana ji yana gani dan adam ma yana ji yana gani kaga akwai inda kenan su kai tarayya ta wajen ji Allah yana ji halittar sama tana ji sai ya ce to amma ka'idar ita ce ba zai yiwu jin Allah da jin halitta su zama daidai ba ba zai yiwu ganin Allah da ganin halitta su zama daidai ba amma an yadda Allah yana ji halittu suna ji Allah yana gani halittu suna gani yace in baka yadda cewar akwai wannan tarayyar a tsakanin Allah da halitta ba lawun yace la kunta nafaita kullama yushtaraku fihi fi kullama yashtariku fihi al-khaliq wal-makhluq fi shay'in ma masalan idan aka ce duk abin da dan adam yake da shi kar a danganta wannan abin ga Allah sai Ibnu Usaim ya ce to ai muna cewa akwai dan adam shine alwujudu dan adam ya samu idan wannan alwujudu din ka kore shi ga Allah kaga kenan kana nuna cewa babu Allah akwai mutum akwai mahalici yashtariku fi aslihi al-khaliq wal-makhluq saboda ka idan aka ce samuwa wannan samuwar ta tabbata ga Allah kuma ta tabbata ga dan adam shi yasa ka gane cewa al-wujudu samuwa wajibi ne ga Allah domin idan ka dauke samuwar to kamar kana musanta samuwar Allah ne tabaraka wata'ala yace hadha naw'u ishtirakin wa naw'u tashabuhin wannan wani nau'i ne wanda yake Allah yake tabbatarwa wato akwai abubuwan da Allah ya tabbatar da su kuma zaka samu mutane suna da shi amma duk da haka yace farqun bainal wujudaini wujudul khaliqi wajibun wa wujudul makhluqi mumkin saboda haka duk abin da aka ce an tabbatar da shi ga Allah baya zama daidai da na Allah tabaraka wa ta'ala idan aka ce Allah yana ji Allah yana gani to ganin Allah da jin Allah ba irin na halittun sa bane Allah ya karfafa imaninmu ya tabbatar da mu akan aqida kwarai ya gafarta mana kuskure Allahumma salli ala Muhammad
amin
wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim
amin
wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
آمين
اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك